This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa sojojin Russia da Koriya ta Arewa sun yi asara sosai a fadin da aka gwabza a yankin kudancin Kursk na kasar Russia. Kididdigar Ukraine da kasashen yammacin Turai sun bayyana cewa sojojin Koriya ta Arewa kimanin 11,000 ne aka jibge a yankin Kursk, inda sojojin Ukraine suka mamaye yankuna da dama bayan sun kutsa kai a yankin kan iyaka a watan Agusta. A cikin jawabinsa na yau da kullum, Zelensky ya hakaito babban komandan Ukraine Alexander Sirsky, yana cewa an gwabza fadan ne a kusa da kauyen Makhnovka da ke da yar tazara kadan da iyakar Ukraine. Zelensky ya ce a fadace-fadacen jiya da na yau kusa da wani kauye mai suna Makhnovka da ke yankin Kursk, sojojin Russia sun yi asarar rayukan kusan bataliya daya ta sojojin Koriya ta Arewa da na Russia. Shugaban kasar bai bayar da takamaiman cikakken bayani ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tantance sahihancin ikirarin shugaban kasar ba. Yan sanda a kudu maso yammacin Pakistan sun faɗa a jiya Asabar cewa akalla mutane hudu ne suka mutu, kana wasu da dama kuma suka jikkata bayan wani harin bam da aka kai kan motocin farar hula da na jami'an tsaro. Mummunan harin ya auku ne a birnin Tarbat da ke lardin Balochistan mai karancin jama'a, wanda ya shahara sosai saboda dimba albarkatun kasa da yake da su. Yawancin waɗanda harin ya rutsa da su jami'ai ne na rundunar samar da tsaro da zaman lafiya ta Frontier Corps, wadda ke da alhakin tsaron iyakokin kasar ta Pakistan da ayyukan yaki da yan tada kayar baya. Kakakin hukumar yan sandan lardin Rabia Tariq ta tabbatar da adadin na waɗanda suka mutu ga jaridar Dawn ta harshen Turanci. Shaidun gani da ido da hotunan bidiyo na wurin da lamarin ya auku sun nuna jerin gwanon motoci da suka ratsa cikin birnin, sa'ad da wata fashewa ta auku ta kuma kone mota ɗaya. Ƙungiyar yan awari ta Baloch Liberation Army ta yi gaggawar ɗaukar alhakin kai harin, inda ta ce ɗaya daga cikin yan kunar bakin wakenta ne ya kai wannan harin. Ba iya tabbatar da sahihancin wannan ikirarin ba nan take. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an da Russia ta nada a Crimea da Moscow ta mamaye sun ba da sanarwar gaggawa ta yankin bayan da aka gano gurbatar mai a gabar tekun Sevastopol. Birnin shine mafi girma a cikin yankin Crimea. Man fetur ya malalo daga cikin tankokin jiragen ruwa guda biyu guguwa ta shafa kusan makonni uku da suka gabata a mashigin Kerch da ke kusa da gabashin Crimea. Wani jami'in ya faɗa a jiya Asabar cewa an gano malalar mai a gabar bakin tekun Hudu a yankin, amma babu gurbacewar ruwa a gabar tekun a Sevastopol. Jami'ai a yankin Krasnodar da ke kudancin kasar Russia sun faɗa a jiya Asabar cewa kusan mutane 7,000 ne ke ci gaba da aikin tsaftace malalar man. An kwashe fiye da ton 96,000 na kasar da ta gurbata da man a gabar tekun yankin. Gwamnatin kasar Taiwan ta ce China na sake yin wani yunkuri na kawo cikas ga demokradiyyar tsibirin mai cin gashin kansa tare da yada labaran ƙarya musamman ta yanar gizo. Hukumar tsaron kasar ta ce adadin bayanan ƙarya ko nuna son kai da kasar China ta yada ya karu da kashi 60 cikin 100 a shekarar da ta gabata, zuwa miliyan 2,160 daga miliyan 1,330 a shekara ta 2023. Hukumar ta bayyana labaran a matsayin bayanai masu cike da cece-kuce, to amma kuma bata kara bayani kan kalmar ba. Kasar China ta yi kirarin cewa za ta mayar da Taiwan a gargashin ikonta da karfin to idan hakan ta kama a matsayin wani sashi ne yankin ta. Yayin da shugaban China Xi Jinping ya faɗa a cikin jawabinsa na sabuwar shekara cewa ba wanda zai iya hana haɗewa da Taiwan, haka kuma ba wani ƙarfi daga waje da zai iya toshe wannan, wata alama da ke nuna yana nufin Amurka babbar kawar Taiwan. Kamfanin Apple ya amince ya biya kuɗi dala Amurka miliyan 95 domin sasanta ƙarar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙon sirri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta sirri domin satar jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iPhone da sauran na'urorin zamani na kamfanin. Matsayar da aka gabatar a ranar Talata za ta sasanta ƙarar da ta shafi zargin cewa kamfanin na Apple ya saita na'urar ta sirri da gangan domin ta riƙa da tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru 10.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalakari karmi aka zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa daga bukunan yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, yayin da matasa ke ci gaba da bayyana kudurorin su na sabuwar shekarar 2025, kuma ake tacece kuce akan wata matashiya da ta yi fice a kafofin sada zumunta wacce a kwanakin baya-bayan nan ta mallaki gidan kanta. Shirin na wannan makon ya tattauna ne da ƙwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko, wacce za ta yi mana bayani akan dabarun da matasa za su iya amfani da su wajen samun nasibi da kuɗaɗen shiga a kafafen sada zumunta. Gare ki malama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro, barkanmu da warhaka, sunana Dr. Hauwa Babura. Gaskiya akwai nasabobi masu yawa akan kafafen sada zumunta na zamani. Ina kira ga yaranmu, wato matasa, su maida hankali kan wannan sashe-sashen guraren samun nasibi na ƙarin tattalin arzikin ɗan adam. Bare ma ga ku matasa wanda Allah ya ba ku hazaka da hanyoyin sarrafa abubuwa akan waya da kwamfuta. Kun ga alal misali, kamar yadda na sha faɗa a baya, ni kaina ina bin hanyoyi na sada zumunta da nake samun kuɗaɗe na, kamar ina brand ambassador na wani nutrition company. Tunda na saka aka bani coupon ɗina, ina nan gida ba tare da nayi komai ba, nake samun nasibi akan goli as abinda ake kira brand ambassador.
Na'am malama, ko zaki faɗaɗa bayani akan hanyoyin samun kuɗaɗen shiga?
Na farko dai akwai abinda ake kira influencer marketing, wato kai da ka shahara zaka iya daukar products din mutane kai branding ka rika musu tallakai yakin su suna biyan kalada, ko company ne ma babba irin su magi, irin su kamfanin nukan madara manya-manya fa kenan. In ka sako kananan masu kasuwanci da sun fara ne ba su da kasuwa, zaka iya musu talla. Na biyu ana kiran wannan create and sell products. Zaka iya amfani da irin su Facebook da sauran su ka nuna products naka kai ma da ka kirkira kake siyarwa ko na wasu. Idan aka yi clicking aka siya ta bangaren ka, za a baka commission, zaka samu commission na siyarwa. Duk abinda mutum ya siyar zaka samu commission. Akwai wani uku da ake kira da turanci affiliate marketing. Shi affiliate marketing shi ma commission based ne, kamar link ne na referral zaka saka a cikin page ka, sai ka tallata mutane abinda suke yi ko services ne. Kama a ce akwai wadda ta iya kitso da kunshi, zaka iya saka link. Idan mutum ya gani yayi clicking through link din nan da ka saka, zaka samu kaima nasibi wani kyauta haka nan daga ita ko shi mai sayarwar. Akwai na hudu content monetization. Shi kuma zaka creating content ne, kamar yanzu a ce ina da haja ta ina saida kamar a ce kwalaba da nono ko tsamiya alal misali, amma ba ni da hikimar yanda zan kalmomi wa'anda za su zama zama masu gamsuwa da kuma jan hankali. To wasu Allah ya ba su nasibi akan irin wannan, sai zamana kawai zaka zo ne ka taimaka min rubuta talla in biya ka, ba sai ka tallatar mun ba, kai dai zaka zo ka tsara mun yanda zan yi.
To masu sauraro, kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu ƙara jan ƙarin bayani akan alakar yadda ake tallace-tallacen gidan talabijin NADA da bayanin na kafofin sada zumunta na wannan lokaci.
Actually ainihi ko gidan su talabijin da radio kafin a samu social media, ta haka ake samun kuɗi a wajen tallace-tallace. Za ku ga an zo an saka muku tallar sabulu, wani ne can gefe ya zo ya nuna musu yanda za su sa sabulun na yana kumfa, har a rika maka fasalin yanda ƙanshinsa yake, kana kallo amma a kwakwalwarka kamar ma kana jin ƙanshi. To ana biyan mutane irin wannan ma. Akwai kuma kai kanka in kana da abinka da kake sayarwa zaka iya sawa ka samu. Akwai crowdfunding, shine kaman wanda zaka iya amfani da kafofi irin su Kickstarter, su GoFundMe, da zaka iya raising kuɗi ko abubuwa kaman a ce wani ne ba lafiya ko makamancin wannan, zaka amfanu ka samu lada, Allah ya baka lada ka taimaki al'umma. Akwai media management, akwai waɗanda abubuwa sun musu yawa suna neman managers wanda za su rika sassaka musu abubuwa. Wannan ana aiki ne akan yadda da gaskatawa. Mutum zai baka username din shi da password ko ya create one for you, kai zaka je ka rika sarrafa mishi pagin shi, shi yana gida saboda aiki ya masa yawa, yana wani aikin kamar wannan ɗan siyasa, ana iya sarrafa musu pagin su in Allah ya baka ilimi da yadda zaka rika sarrafawa. Akwai ɗan kasuwa, akwai masu abubuwa da yawa, likitoci ne, masu dafa-dafan abinci ne, masu event center ne, ba lalle wai su ne suke manajin wannan pagin ba, a'a suna biyan ka kuɗi kana manajin page. A irin su TikTok, yanzu dai kowa ɗan samarin mu ma TikTok ya fi so, akwai kuɗi da suke, akwai ma wato talla wadda TikTok su za su yadda da kai kai, sai ka ci wasu jarabobi, ga yaran mu na America suna yi sosai, za su baka kati wanda zaka tafi ka je kantuna kai siyayya, ka tafi ka kai wa mutane gidansu wannan siyayya a biya ka kuma. Kawai kina zaune za a turo miki order, a ce ki je ShopRite ki dauki order da madara da sukari da daddawa da kuli-kuli, ki je ki kai wa uwar gida gida, ki je ki dauko wannan kayan ga katin TikTok nan da kuɗi hanshake a ciki, ki swiping ki biya nan ka biya can, ka dauka da motar ka da abun keken ka ko menene ka tafi ka kai.
Malama, ina ga batun manhajojin baje kolin kayayyakin sayarwa.
Akwai manhajoji kamar yanzu wani Unlock Arewa da ya bude manhajarsa ta tallatawa mutane abubuwansu kowane jiha, kuma ya danganta wannan ga duk duniya. Yanzu kana Brazil, kana son zogale, kana son kuli-kuli, akwai inda zaka zo manhajar wa'annan ka duba ka gani, su hada ka da international connection. Wala akwai wato kuɗi sosai-sosai a hanya mai sauki a social media. Muna nan kuma muna amfana. Duka idan mutanenmu, yaranmu most especially, za su saka ido akan abin da ya samu nasara, ba akan wasanni ba da cin zarafin mutane, to wallahi za su ga alkhairi. Ina kira ga matasanmu su tashi tsaye, su yi bincike mai tsanani akan hanyoyi na tafarkin tattalin arziki, wanda za ka zo kana ɗan yaron ka kaji ana cewa kuna ɗaya daga cikin matasa masu arziki ba tare ma da ilimi sosai ba mai zurfi. Ka zo ka iya biya wa kanka scholarship, ka tafi ma wata ƙasar karatu, ka taimaki iyayenka duk daga TikTok ɗin da ake zuwa ana tsirara, ana zage-zage, ana cin zarafi. A gaskiya ina yawo a duniya a cikin wato social media, amma bana ganin akasari ƙasashe 'yan samari da 'yan mata da suke cin zarafi kamar na arewacin Najeriya.
Na'am, ko zaki bada misalin yadda matasa ke amfani da kafofin sada zumunta ta yadda ya dace?
Misali, yanzu akwai wata yarinya gata nan ba ta fi shekara 12 ba, kun san ta all over a social media, ana kiranta Hawwa Jalila Joda. Hawwa Jalila yarinya ce wadda take da sha'awar ta yi aiki a kamfanin nukan sada zumunta ko jarida ko radio ko talabijin, saboda hazaƙarta da yunkurinta da kuma tallafawa iyayenta. A yanzu haka wato ambassador ce da take wa Taj Bank talla, ana biyanta, kuma tana wa gidan radio na Deutsche Welle tana yi musu wani segment distati ko duk wata, kuma ana bata dan nasibinta. To irin su haka tun kana yaro kenan a social media ma. Ita social media yanzu dan baby da aka haifa yau, ana iya daukar hotunansa yana abubuwa abubuwan babies na dariya ko a nuna yadda yaro yake tashi yana iya daga rarrafe daga wannan daga wancan mutane su koyi wani irin dabara za su yi wa ɗansu in ya kasa tashi da wuri ko rarrafe ɗa ma baby akan sa shi a samu kuɗi da shi mace mai ciki tana iya zuwa ta nuna yadda ciki yake girma ake samun lafiya ka ci abu mai kyau ka sha mai kyau kawai ka yi sharing manufofi wanda za su amfani al'umma kawai anan ma ka ga kana samun kuɗinka ina kira ga matasan mu tashi tsaye su bude ido su wanke zukatansu su zubar da duk wani tarkace da ba zai kawo musu alheri a duniya ba bare a lahira su samu na kansu akwai hanyoyi da yawa kuma sannan akwai masu fadakarwa akwai kuɗi inda zaka biya da kuɗinka a koya maka yanda zaka sarrafa wannan hanyoyi na sada zumunta ya zama na sun sama hanyoyi na bunƙasa arzikinka ka taimaki kanka ka taimaki ɗan uwanka ka taimaki jahanka da ƙasarku gabaki daya Allah ubangiji ya sa mu dace masha Allah assalamu alaikum Dr. Hawwa Babura
kusan kullun da masana da ƴan gwagwarmaya na ƙara zaburar da matasa musamman na arewacin Najeriya da su sauya tunanin su yayin da kafofin sada zumunta za su zame musu hanyar samun kuɗaɗen shiga ba aikata ba daidai ba inda aka fara ganin fa'idar irin wannan fadakarwa a ƙasa inji masanan to masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu nada tabarmin shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babban bakwar mu da ta kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magani ba bisa shawarar likita ba musamman magungunan ciwon jiki da ake kira da non-steroidal anti-inflammatory drugs a turance Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan batu inda likita ya zayyana mana wasu daga cikin illolin yin hakan inda yace hakan na iya haddasa ciwon zuciya ciwon hanta da kuma ciwon koda a wasu lokutan ma yakan zama sanadin samun gyamban ciki wato ulcer a yau zamu dora ne dan jin irin ka'idojin da ke tattare da shan magani don gujewa aukuwar matsala tare da Dr. Tukur Ismail wanda shine shugaban sashen nazari kan lafiyar al'umma na Jami'ar Zamfara da ke garin Talata Mafara kuma yayi bayani ne a hirar su da abokin aiki na Abdulaziz Bello ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
a wannan karin zamu so mu ji da yawa mutane suna shan wannan magunguna ne sanadiyar jin ciwon kai ko ciwon jiki ko kasala ko so ai aiki tunda ana ganin shan magunguna na da illa me ya kamata su rika yi maimakon shan magunguna
kamar yadda ka sani shi shan magani yana da dokoki idan mutum bai da lafiya abin da ya kamata ya je ya tuntubi likita shi likita idan ya duba zai ga irin rashin lafiyar da wannan mutum yake fama da ita kuma ya dibi adadin kwanakin da ya kamata mutumin ya sha magani da lokutan da ya kamata ya sha su zaka ga su wannan magunguna da muke magana na farko akwai magungunan da ake hadawa tare da su dan ana son kada su bada abin da ake cewa advanced effect kamar yanzu idan mutum ya zo an san yana da rashin lafiya kamar ta ulcer kuma za a bashi irin waɗannan magunguna na kashe radadi ko saboda ciwon kamar kafawa ka arthritis ko kuma wasu cututtuka dai waɗanda ake recommending cewa a bashi magunguna akwai magungunan da ake hadawa da su waɗanda su kuma za su kashe kaifin waɗannan adverse effects din da maganin zai kawo
illolin
da zai haddasa wa sannan kuma kaga saboda ya bi ka'ida ta likita ba zai sha maganin na tsawon lokaci ba wanda zai sa abun ya gagari kamar ita koda ko kuma ya gagari ita hanta wurin aikin tacewa da saboda ko ina abubuwa su ne za su hana maganin illar shi tafi amfanin da zai yi a jikin mutum
kenan yanzu idan mutum ya aiki ya je ya gaji yana so ya sha magani ga jita cire to an ce ka da sha magani haka ne ya kamata yi
to ai mutum ya aiki ya gaji gajiya ita abinda take so hutu. Kuma abinda ake nufi da hutu shine idan aiki ne zaka yi, jiki akwai aikin da yake jure ma, akwai abun da baya zai jure ma. Idan kai aiki gurgudan awoyin da ya kamata kai aiki, to ana tsammanin zaka tsaya ka huta. Amma idan baka huta baka sha wani magani, to zai sa jikin ya ci gaba da aikin a yanayin da yake yin aikin. To kaga wannan ya zama ba hutu kuma ba ya zama ciwo. To idan ya zama ciwo kuma ya zama zaka ci gaba da yi koyaushe, to kaga abin dole babu yadda za a yi magana ciwo magani sai dai a nemi ciwo ya za a yi. Saboda babban matsala ita ce su waɗannan magunguna da ake magana kamar ciwo non-steroidal anti-inflammatory ko analgesic ko su opioids suna bada abin nan, suna bada lafiya ne ko suna bada jinkiri ne na abin da kake ji, amma ba suna raba kada shi bane
complete dan magani na wucin gadi.
Yawwa suna bada magani kamar relief na wucin gadi, ka samu sauki na dan lokaci, amma ba
ciwon da kake ji,
ciwon da kake ji ba wasu raba ka da shi ba. To amma kuma abin da ake so me ya kawo wannan abin, sai a yi amfani da wasu magunguna waɗanda za su hana ainihin abin da ya kawo wannan abin gaba daya, domin su kuma waɗannan su bada relief na takaitaccen lokaci sai zama babu abin gaba daya. Amma abu ne wanda ake yi kuma lizincin shi yau da kullun, su kaga bai yiwuwa dole sai an sha magungunan barkatai kuma aka sha su kuma su bada illa.
Akwai masu fama da matsalar yawan ciwon kai wani lokaci sai su riƙa shan paracetamol ko kuma irin abu da aka ce ma boska da kullun aika aje a tsoho tsoho tashi da kanka tsohon matsalar da ciwon kai na tsohon paracetamol a tsoho menene shi ya matsalar ciwon kan take da yawan shan magani.
Idan ka ji mutum ya ce ciwon kan shi na ciwo, shi wannan matsala ce wadda take nuna cewa akwai wani abin da yake faruwa a jiki, yanda ka san kamar alam ko abinda zai nuna cewa akwai wata matsala. To idan ka ji wannan abin da ya kamata, idan rashin lafiya ne wanda baka saba da ita ba, ka ji ta kaman sabuwa haka, kuma kaman ciwon kai ne, idan ka sha paracetamol matsananci a ce ka sha na kwana daya ko kwana biyu, idan ba haka ba ko su kamfanonin da suke advertisement zaka ji sun ce idan bayan kwana biyu baka ji sauki baka tuntuɓi likita. To muhimmancin haka shine shi likita ba wai ciwon kan da ka zo da shi zai duba ba ya baka paracetamol, a'a me ya kawo ciwon kai din,
wato shi ciwon kan alama ce ta akwai wata matsala,
ce ta akwai wata matsala, matsalolin kuma suna da yawa. Yayi matsala ce wadda ta danganci zuciya, ya danganci kamar hawan jini, ko matsala ce wadda ta danganci sauran sashi na jiki. Saboda shi ciwon kai yana zuwa daban-daban, akwai ciwon kai da zaka ji an ce barayin kai yake ciwo, akwai ciwon kai da zaka ji an ce kamar ana daka a cikin kai, akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce ya zo da amai, akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce daga kiya nan bayan kai haka ciwon kai yake. To duk wannan yana bada alamomi daban-daban. Akwai wani ciwon kan wanda muke cewa yana zuwa da abin da ake cewa raised intracranial pressure, wato cikin kwakwalwa kuma inda kwakwalwa take akwai raised intracranial pressure, wanda ciwon kan zaka ga mutum
menene wannan raised,
akwai wani ruwa da yake cikin kwakwalwa wanda yake har kasa, wanda yawanci zaka ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya kamar ta cerebrospinal meningitis sankaro haka da sauransu, to suna zuwa da irin wannan ciwon kai wanda zaka ji shi gaba ɗaya kan ne zai ciwo, kuma ba wahala sun yi amai, kuma aman zaka ga abin da muke ce ma amai is projectile, wanda zaka ga sun yi aman ya tantsama ya tafi da nisa haka sosai. So kaga in ka zo kan ciwon kai shi kadai, akwai abubuwan da ake ce ma space occupied lesions, kaman yadda zaka ga jiki ya yi kulu haka, idan abin ya samu a cikin kwakwalwa shine muke ce ma space occupied lesions, zai zama ko kansa ne ko wani abu ne,
kwakwalwa da ta canza wani ne da bai kamata a ganta da shi ba,
duka wannan yana iya zuwa da ciwon kai. Saboda haka ciwon kai ba karamin abu bane. Saboda haka idan aka samu ciwon kai, abinda ake so a je asibiti a duba a gani menene. Idan ka sha paracetamol ko wani abu zai baka relief kamar yadda na ce maka, ai sa abin ya sassauta. To ya sassauta kuma ka ji ya kuma dawowa abin da ya kamata, sai a ci
gaba da sha kenan kullum,
a ba za a ci gaba da sha kullum ba.
To doctor, bari mu ji shi kuma bangaren bacci, zaka ji wani shi yana shan kwayoyin ne saboda baya samun bacci, amma in ya sha sai ya ga yana bacci. To idan mutum da matsalar rashin bacci, me kake rika shan wannan kwayoyin, tun tukunci a daina shi haka, ya kamata yi?
shi ma rashin bacci ba karamin matsala bace. Ya zama mutum lokacin baccin shi yayi amma ba zai yin bacci ba sai ya sha wasu magunguna. To shi ma ba karamin matsala yake nuna ba, saboda bacci abu ne wanda yake yana zuwa spontaneously. Idan lokacin bacci yayi, zaka zo kai bacci, amma idan kaga ba kai bacci ba to ya kamata shi ma a binciki wannan abu, amma ba a sha magani ba, saboda zai kamar idan ce maka idan akwai high blood pressure,
wato hawan jini kenan,
kuma hawan jini ya wuce kima, to wannan zai sa bacci ya zama yana da wahala sosai. Saboda haka idan masu shan irin wannan kwayoyin suka sha, wannan yana iya rage yawan bugun zuciya wanda take yi, kuma ta nan za a samu bacci. Amma matsalar shi ne ka dinga ƙara maganin da kake sha kenan. In da kila kana shan kwaya ɗaya ko kwaya biyu kai baccin, za ka koma sai ka sha kwaya shida ko kwaya bakwai, sannan za ka samu irin baccin da kake so ka samu.
Kuma duka wa'annan suna ba da waccan matsalar ta.
Wannan za su haɗe su koma ma ita matatar maganin kamar yadda muka yi magana. So kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne wa'anda mutane sukan ɗauke su ba wani rashin lafiya ba. Amma idan ka je wurin likita ya duba, duka zai duba abubuwan da za su sa system ɗinka baya aiki yadda ya kamata, kuma shi sa ba ka samun bacci ɗin yadda ya kamata, kuma a ba da magani kuma insha Allah sai ka samu sha.
Akwai masu aikin ƙarfi irin laborori, masu aikin ɗaukar nauyi da dattawa masu yawan shekaru da dai sauransu, ilama wani ko gida iyali da kusantar haka yana amfani da irin maganukan. Wata shawara za ka badawa ga wanda yake so ya yi aikin ƙarfi ko kuma wanda yake yi aiki ya gaji ɗin, maimako haka ne ya kamata ya riƙa yi?
Shi jiki akwai abin da yake iya ɗauka, saboda ƙwararru sun duba. Yanzu idan ka duba misali duk abubuwan da ake yi wa'anda za a ce aikin ƙarfi, ga ka'ida akwai abubuwan da mutane ya kamata su yi, akwai abubuwan da mutane ba shi ba su ya kamata su yi ba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Sai a tara a wani makon don jin irin ayyukan ƙarfi da ya kamata mutane su yi da kuma wanda bai kamata mutane su riƙa yi ba don kare lafiyar jikinsu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Abdulaziz Bello, sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Ina mana gaisuwa a cikin sunan Yesu Almasihu Ubangijinmu da Mai Cetonmu. Sunana Reverend Ma'aji Khaled. Ina so a ja hankalinmu a maganar Ubangiji da Allah ya mori Manzo Bulus a littafin Afisawa sura 6 aya ta 16, inda take cewa ku yi matukar amfani da lokaci, don kwanakin da muke ciki mugaye ne. Mu yi matukar amfani da lokaci, don kwanakin da muke ciki mugaye ne. Kowane mahaluki da mace da namiji da babba da karami da mai ilimi da mara ilimi da wanda ke gadon mulki da wanda kuma ake mulka, muna da abu guda daya da Ubangiji ya bamu, wanda ko muke ko mu so ko mu shirya ko ba mu shirya ba, wata rana za ta zama tarihi, za ta zama labari. Wannan abun ana kiranta lokaci. Lokaci ko ba ta jiran kowa, tana tafiya ba mai tsirke ta, amma muna iya mu yi amfani da ita ta wurin kyautatawa rayuwarmu, kyautatawa rayuwar juna, da kuma kawo girma da ɗaukaka ga mahallicinmu. Muna so mu tunasar da juna akan yin matuƙar amfani da lokacin da Ubangiji ya bamu. Lokaci bai taba jiran kowa, kuma ababen da muka yi amfani da lokaci mun yi su za su zama kyawawa ko kuma munana. Lokaci Allah ne kan bamu, kuma ko mu so ko mu ci tana nan tana wucewa. Idan mun yi amfani da ita za ta zama mana da alheri da albarka, amma idan mun yi amfani da ita ba za ta zama mana bala'i. Kwanaki ne muke zaune a ciki a duniya yanzu, kwanaki ne na ban tsoro, kwanaki ne na wahala, kwanaki ne da ke da kalubala, kwanaki ne da mugunta ta yi yawa, tsoron Ubangiji ta yi kadan, kwanaki ne da kaunar juna ta yi sanyi. Amma ga mabiyan Ubangiji, nasiha da nake da shi shine, ta yaya za mu yi amfani da lokaci matuka? Za mu iya yin amfani da lokacin da Ubangiji ya bamu ta wurin yin zama da hikima, zama da tsoron Ubangiji. Mu yi zama da sanin cewa mu ne yau ba mu ne gobe ba. Mu bauta masa, mu yi tafiya tare da shi, akwai lada. Ubangiji ya yi mana albarka.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.